إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديامي يوا تتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي wanda ya kaddara duwanmu a daidai da cikin dakunansa masallaci da ke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wata mai girma, wata mai albarka, wata mai alhuma, shine watan Ramadan. Insha Allah, idan ba abin ce ba, jiya mun tsaya a cikin suratul Qaf. Yau kuma insha Allah ko kuma aya ta 22. Sannan yau insha Allah za mu tashi aya ta 23, wanda mun gani sura ta karantar da mu halayya, haloli daban-daban na tsayuwa gun Allah subhanahu wa ta'ala ranar kiyama, da kuma irin ahwali wanda yake samun mutane. Za ku lan khairan. Saboda haka insha Allah yau ma za mu tashi cikin ci gaban bayani na yanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da labarin halin fake, ma'ana gaibi, abubuwan ɓoye wanda mu ba mu taɓa ganinsu ba, amma mun yi imani da su, shine aljanna da wuta da sauran abubuwa waɗanda za mu gani a cikin wannan sura. Allah subhanahu wata'ala yana ba da labarin gaibi, shine abinda za a gani a gaba a ranar tashin kiyama. Insha Allah, malam falyatafaddal wa qala qarinuhu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannam kullu kaffarin 'anid. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
Ubangiji ta'ala yana ba da labarin halayyar mutane da kuma wasu daga cikin mala'iku wanda Allah ya wakilta su akan wani abu na al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, da kuma ayyukan dan adam wanda mutum ya je da shi ranar tashin kiyama. Duk Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin wannan ayoyi masu albarka. Ubangiji ya ce wa qala qarinuhu, anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abokin shi, sai ya ce hadha ma ladayya atid, wannan ga abin da aka bani. Hadha ma ladayya, wannan abin da ke gare ni, ko ma indi, abin da ke gare ni. Atid ma'ana ya kawo shi, ba ƙari ba rai. Wannan aya tana kwatan karantar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wasu mala'iku wakilcin ɗan adam. Dan adam duk ayyukan da yake yi, to akwai mala'iku wanda Allah subhanahu wa ta'ala wakilta suna rubuta aikin shi, da cewa kuma Ubangiji ya yi su sanin abin da bawan shi yake ciki. Sai dai kawai yankan hujja ne ga shi wannan dan adam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo mishi ɗaya daga cikin mala'iku, ko biyu daga cikin mala'iku, waɗanda wato za su kula da ayyukansa. Sannan Allah ya ce alqiya fi jahannama, ku jefa a cikin wutar jahannama kulla kaffarin, duk wani mai yawan kafirci, anid mai tsaurin kai. to nan malaman nahwat malaman nahwu sun yi ikhtilafi suka ce alqiya fa qala ba'dhum hiya lughatun li ba'd al-arabi wa wannan lugha ce ta wasu daga cikin larabawa idan za su yi magana da mutum ko za su ma mutum magana sai su istimalin ko su sanya alifin isnain alifin tasniya alqiya wa na ku biyu ku jewa amma abinda suke nihi suna nihin abu daya shi yasa wasu malaman tafsiri wasu daga cikin malamai suke ganin cewa ay raqibun atidun wato mala'ika ne guda daya raqib shi ne mai rubuta atid kuma shi zai kawo a ranar tashin kiyama kenan sifa ce da mausu shi yasa suka ce akwai lugha ta wasu daga cikin larabawa wanda za su ba mutum magana sai su yi istimalin ay alif al-isnain yukhatibuna al-mufrad bitasniya kamar yadda hajjaj yazo da yake cewa ya harfi idraba unkahu ma'ana ya harfi ya mai gadi na idraba sai ka alif al-isnain sai suka ce to wannan ita ce Allah ya istimalin ta cikin al-qiya fi jahannama ana nihin mala'ika guda ɗaya ne aka ce ya je wa wannan abokin nashi da yake zaune da shi a duniya duk wani kafiri mai tsaurin kai to a jefa shi wuta kenan ya ka umarci wannan mala'ika jefa wasu kuma malamai suka ce a'a ai ko kuma da wani sha'ir da yake cewa fa in tazjarani yabna afani an zajir wa in tatrukani aham irdan mumna'an mumanni'an afwan kenan anan mahalli shahi shine tazjirani ko tatrukani ma'ana abin da yake ni yana ne mutum daya amma sai sanya alif al-isnain kamar yadda Allah ya ce alqiya fi jahannama ku jewa cikin wutar jahannama ko jewa ku biyu a cikin wutar jahannama kullu kaffarin duk wanda yake mai yawan kafirci ani da mai tsaurin kai sai wasu malamai suka ce a'a mala'ika ne guda biyu mala'iku ne guda biyu kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullahi ibn Sa'id al-Khudri ko kuma bayanai na kathir al-kufr wa takzib al-bilhaq anid kamar mu'tadin fi ma yasukuhu bi sarfihi yatajawaz fihi al-'ad malan qatada yake cewa fi mantiqihi wa sayrihi wa amrihi al-murib kamar yadda yace alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid wasu malamai suka ce a mala'ika ne guda biyu na farko shine wanda yake rubuta ayyukan dan adam sannan shahid wanda yake shaida akan wannan aiki na dan adam kamar yadda zamu gani a aya ta gaba sai ubangiji yace alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid manna'in lil khair yana da yawan hana alkhairi irin wannan dan adam mu'tadin murib sannan mai tashin karan hanci ne muribun mai yawan shakku cikin al'amari abinda yasa malamai suka ce ai mala'ika ne guda biyu aya ta baya can da Allah ya ce wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa shahid kowace rai za ta zo da mai korata ya nuna cewa wannan ni na tsare shi a duniya duk aikin shi da ne na rubuta wa shahida wanda zai bada shaida a kan shi abinda ka je haka ne to shine wasu malamai suka ce alqiya din nan tasniya ce mala'ika ne guda biyu mu'tadin murib wanda yake mai tsaurin kai mai yawan shakku cikin al'amarin shi shakkun fi amrihi muribun liman nazara fi amrihi yana da shakku cikin al'amarinsa alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar sannan halin shi shine ya sanya ma Allah kishiya ma'ana ja'ala ma Allah ya sanya ma Allah tare da Allah ilahan akhar wani ubangiji abun bauta bayan yana bautar Allah kuma yana da abin da yake ma bauta kuma bayan ubangiji saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce fa alqiyahu fil azabi ash-shadid ajeha shi cikin azaba wanda take mai tsanani qala qarinuhu anan kuma malamai suka ce qarin kuma nan ya canza wasu suka ce mala'ika ne wanda ya rubuta aikinka idan ya zo ranar tashin kiyama ya bada ya aje shi kenan ya tafi wasu kuma suka ce a zai raka ta har lokacin da za a saka wuta ko aljanna. To anan sai malamai suka ce wa qala qarinuhu, abinda Allah yake nihi da nan abokinsa qarin, din nan ce qarin, to ana nihin wanda ya batar da kai a nan duniya, aboki dan adam ko kuma aljani. Duk in za ka yi aikin alkhairi sai hana kai kushi, in za ka yi tafiya zuwa makaranta ko wani abu wanda yake na da'a zuwa ga Allah sai hana ka. To wannan yana daga cikin irin wato qarin wanda Ubangiji subhanahu wataala zai kawo shi a ranar tashin kiyama, za a mai tambaya ko kuma tsaya gaban Ubangiji subhanahu wataala tare da shi. Galibin malamai sun rinjayar akan cewa qarin shedani ne. To zai zo wa qala qarinuhu, zai ce ma aboki shi, zai ce mishi rabbana ma aqghaytuhu, ya Ubangiji ni ba mun batar da shi ba, wannan dan adam shine ya zabi bata akan shiriwa, ni ban batar da shi ba. Walakin kana fi dalalin mubin, sai dai yana cikin bata wanda yake mabayyane, ma'ana dama yana so ya fusaba ma Ubangiji kuma sai ya samu aboki wanda ya raka shi. Qala la taqtasimu ladayya, Ubangiji ya ce kada ku min jayayya anan, kada kowa ya yi jayayya anan. Qad qaddamtu ilaykum bil wa'id, haqiqa na gabatar muku abinda na muku wal alqawli, duk na gabatar muku, duk wanda yake dan aljanna ne yayin aikin kirki to aljanna zai ta yau, wanda yake lalan mutun ne wa ya saba ma Allah subhanahu wataala to wuta zai ta yau. Shine Ubangiji subhanahu wataala ce faqad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al qawlu ladayya, sannan zance a guri na baya canzawa, Allah idan ya huda abu to Allah bai tada shi. Wa ma ana bizallamin lil abid, ni ba mai zaluntar bayi bane. Hadisi ya inganta daga masnad na Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kiyama kamar yadda Ubangiji yake bada labarin kiyama a cikin Al-Qur'ani. To Annabi ana Allah yana tsinkayar da shi wasu ayyuka ko kuma wasu abubuwa na cikin wato ranar tashin kiyama. Sai Annabi yake cewa a ranar tashin kiyama wani wuya zai fito daga cikin wuta, sai ya ce an wakilta ni ga mutum uku, a wata riwaya sama da uku, sai ya ce wakiltu bi kulli jabbarin anil, an wakilta ni ga dukkan wanda yake mai tsaurin kai, wanda yake mai girman kai. Duk mutum mai girman kai to a ranar tashin kiyama Ubangiji wuta zai tashi. Sannan wa man ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar, da wanda ya hada Allah tare da wani cikin bauta shi ma wuta zaya. Sannan wa man qatala nafsan bighairi nafs, da wanda ya kasa kisan kai, ya kashe rai ba tare da tayi abin da za a kashe ta ba. To duka wa'innan suna daga cikin wanda wuya zai huto daga wuta ya ce ina fiki, kuma Allah zai mishi alama ya san su wane ne, ya nade su ya jefa su cikin wuta. Allah ya kare mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin halayyar tashin kiyama kamar yanda Ubangiji a wata aya ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum, kaga shine qala qarinuhu, abokin shi ko kuma shaydan shi, shaydanin sa, sai yake ce mishi rabbana ma atghaytuhu, ya Allah wannan ban batar da shi ba. Sai kaga ana rikici tsakanin aljan da mutum, ya ce wannan shi ne ya batar da ni, shi kuma aljani ya ce baka gani ba, ai duk wanda zai sabo ya ji wani aljani yana ce mai je ka kai sabo, in kisa ne je je kai kashewa ne, idan ga hada Allah ne da wani ka taba jin aljani ya zo ya tura ka ya ba magana, to haka ranar tashin kiyama zai hujjanci dan adam da irin wannan, ya ce ni ka gani kun baka gani, ya ce bai ganshi ba, ce to ni ban batar da kai ba. Ubangiji ce kada kuma na husuma anan, kowa na ba shi abinda na mai alkawali, na wuta ya tafi, na aljanna ya tafi. Na'am.
Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
مجد سبحانه وتعالى نبار العبار جهنم da irin cikarta da irin abubuwan da za su kumsa a ranar tashin kiyama sai Allah ya ce yawma naqulu li jahannam ranar da zamu ce ma wutar jahannama halim talaati shin kin cika wa taqulu hal min mazid za ta ce shin akwai ƙari kamar yadda malaman ulumu tafsir suka ce wannan kalma tana da fuska guda biyu na farko kamar duk lokacin da aka dauki ɗan wuta aka jefa ana jefa mata sai ta nuna akwai guri akwai ƙari sai ta rubuta halibin mazid akwai ƙari tana cewa a ƙaro mata kenan wasu kuma malamai suka ce a'a bayan an cika wutar jahannama da mutane da aljanu da duwatsun da suka bauta ma an mata kan sai a ce mata kin cika sai ta ce shin akwai guri ne ma'ana tana nini ai babu wani guri ko kaɗan wanda za a sa mata to amma fassara ta farko ita ta yi karhi akan cewa ana zuba mata tana ce akwai ƙari a jeho an zuba mata sai akwai ƙari tana fadin haka ana zubawa har sai me har sai Allah ya dauki digadigan sa ya sa sai ta ce qafun qafun ta ce kashi kenan kamar yanda yake a hadisin da wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yulqa fil nari wa taqul hal min mazid za a rika jefa mutane cikin wuta sai ta rika cewa akwai ƙari hatta ya da qadamahu fiha fa taqulu qattun qatt har ubangiji ya tsora digadigansa a samanta sai ta ce ta cika shikenan ita kuma aljanna ubangiji subhanahu wataala baya ya cika ta sai Allah subhanahu wataala ya halicci wasu mutane daban wanda Allah zai adance aljanna da su sai da ko unguwa ce in dai ba gidaje da yawa ba mutane ya kawo ba ta da kyau to kyawun aljanna ta cika mutanen ta su zama to adadin ta ya cika kowa ya zauna to a ƙarshe bayan ubangiji ya damko da hannun shi mai girma daga wuta ya sanya aljanna ya ƙara ya sanya aljanna har sai yayi sau uku sannan kuma a kalli aljanna duk da yalwata ba ta cika ba har yanzu saboda aljanna abu ne wanda take mai faɗi amma ita wuta sai ta cika cika take a barka ita aljanna ba ta cika da mutane sai Allah ya halicci wasu mutane na musamman an sanya su aljanna sannan kuma da cewa ubangiji subhanahu wataala zai umarci wasu daga cikin bayan Allah ku je ku ceto mutane a cikin aljanna kai ku leƙa duk wanda a cikin zuciyar shi akwai imani kwatankwacin kiyashin zarra to ku hudda shi daga wuta ku kashi aljanna shine ake kiransa daru usatul mu'min wuta ta gidan wato mummune wanda suka saba ma Allah da ƙarshe ƙauranta zai rika bugawa ba kowa a ciki sun an hudda su an sa ta aljanna sannan ubangiji ya ce uzlifat aljanna sai a gabatar da aljanna kamar yadda malam mujahid ya ce wa yuqarribu aljanna a kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah su ba daukar su ba za a yi a kora su da ƙarfi a rakiya ake musu kuma sai a rika tunkaro aljanna da kawarta da kamshinta da komi na ciki suna tunkarar su sai a bude suna jin kamshi ita kuma wuta a rihe take dan ma kar ta huce sai mutumin ya je a bude a jefa a rihe haka ake kamar batta Allah ya kare mu amma ita aljanna budewa ake kafin su je sai a mata ado a bude ta kamshinta yana tarban su shine ubangiji ya ce uzlifat aljannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah ba nesa ba hada ma tu aduna li kulli awabin hafiz wannan abin da aka muku alƙawari ne ga dukkan wanda yake awwab mai komawa ga Allah ma'ana munib mai komawa ga Allah mai tsoron Allah mai tuba zuwa ga Allah hafiz wanda ya kiyaye dokokin ubangiji sannan Allah ya ce man khashiya arrahman shine dai wanda zai shiga aljanna shine wanda ya ji tsoron Allah shine ubangiji bil gaibi a halin fake waja'a bi qalbin munib sannan yazo da zuciya wadda take ai salima kubutarta daga barin shirka ta koma ga Allah da tubanta da bautar Allah shi kadai Allah zai ce udkhuluha bi salam na Allah ya faɗi labari sai mala'iku su ce ku shige ta da aminci ma'ana ƴan aljanna ku shiga aljanna kuna amintattu babu abin da yake damunku zalika yawmul khulud wannan ita ce ranar dawwama, ranar da mutum ya shiga aljanna, to har abadan abada baya huta. Lahum ma yasha'una fiha, a cikin aljanna suna da abin da suke kauna a ciki. Ko me kake so, ka kaddara duk abin da kake so, to zaka samu cikin aljanna. Waladaina mazid, kuma muna da ƙari nan. Lahum ma yasha'una, annabi yake ba da labarin Allah da yace dukkan dan adam yana da abin da yake so a ranar tashin kiyama, duk abin da yake so Allah zai bashi. Sai wani daga cikin ɗan aljanna sai to gurin Allah yake shi kawai so yake ya abin nan, so yake ya yi noma. Allah ya ce ba na baka ba a garake da arziki da komai, sai eh shi dai kawai yana shauƙin ya yi noma. Sai a buɗa mai gona, Allah ya ce dunaka ibn adam, ga ta ne ya ɗan adam. Idan ya fara shibka, kowace shibka sai ta kai tsawon dutse a cikin wuni guda, zai shibka ya girbe ta huto, sanana ya girbe kuma ya kai gidan shi lokaci guda. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari idan mutum ya yi shaukin wani tsuntsu, ko yana hucewa ya yi shaukinsa, ko ya yi kwaɗayinsa a ransa, wannan tsuntsun zai sabko a gashe ka ɗauka ka ci a soye. Sannan babu wani a cikin ya ƙare ka jefa shi ya tahi, a'a ubangiji zai tsake wani. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin masu sauƙin aihuwa na ɗiya, to a ran nan Allah zai bashi daga cikin matan hurul ain, za ta samu ciki a lokaci guda ta aihu, yaron ya girma abin cikin abin da bai huce awa ɗaya ba, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan duka wannan lahum ma yasha'una fiha, kowa yana abin da yake so a ran shi sai ya samu. Wani ma zuwa ya ce ma annabi a aljanna akwai raƙumi, ce ƙwarai fa, shi yana so ya haura kuma a cikin aljanna. Kowa a nan da kun irin abin da yake shauki zai ce Allah ya mishi aljanna, kuma sai Allah ya mai. Sannan waladaina mazid, ubangiji ya ce muna da ƙari. Menene ƙari? Malamai suka ce akwai wata falfajiya amma a cikin aljanna wanda an yi ta ne daga zafaran da sauransu, abin kawa ne. To ubangiji yana zauwa gurin wannan tare da cincirin da mala'iku, tare da mala'iku masu yawa. Sai ubangiji ya sabka a wannan gurin, sai Allah ya kwaranye ma kowane dan aljanna, ma'ana gida wannan abin da yake hana shi ya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko ya ga abubuwa na gaibi. Sai mu ga Allah subhanahu wa ta'ala sun mazuri. Annabi ya ce wallahi ba za a kare kuma daga wajen daga ganin ubangiji a ranar kiyama kamar yadda ba a kare kowa daga ganin wata in ya kai daren 15. Allah ya sanya mu daga cikinsu. Lillazina ahsanu husna wa ziyada, ubangiji ya ce duk wanda suka kyautata za mu ba su aljanna, kuma mu ba su ƙari. Ganin Allah ya yi aljanna dadi. Sannan kuma duk lokaci akwai lokacin da ganin Allah subhanahu wa ta'ala, daraja ne. Wani duk lokaci kadan sai ya ga ubangiji, wani kuma sai bayan kwana uku ko sati, wani sai wata, wani kamar idi, yanda ake zuwa idi haka ne zai riga ganin ubangiji. To shine ubangiji ya ce waladaina mazid, sannan muna da ƙari a gurin mu shine na ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na'am.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.
Allah ya ce wa kam ahlakna qablahu, nawa ne muka halakar da wanda suke tun gabanin su, ai haula al mukazzibin, wannan masu ƙaryatar da tashin kiyama. Min qarnin, daga shekaru aru aru. Qarn, idan an ce qarn ana nufin cycle ko kuma shekara ɗari. Hum ashaddu minhum batashan, wanda sun yi wa'innan kafirai na Makka tsananin yaƙi da kayan yaƙi, Allah ya halakar da su wa atharul ardu wa amruha da raya kasa sun rayar da kasa fiye da mutun yanda yake zato sun yi abubuwa irin na gonaki da garake da abubuwa na jin dadi da na gine-gine wanda ba a samu ba irin su a yanzu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace na'am mai karnin ko hum ashaddu minhum fanaqabu fil biladi ai naqab abinda ake nihi naqab a nan kenan ta kawalu suka yi girman kai suka raya wannan garin nasu suka raya kasar su Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace hal min mahis shin kaga wani wanda yake mai motsi kaga wanda yake mai komowa a cikin su kaga wani wanda yake ta da magana ko kuma ya zamanto mai ya riki abubuwa wadanda suke daban Allah subhanahu wataala ya ce inna fi zalika to duk a cikin wannan la dhikra akwai galgadi abatu liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya ay naqabu fil bilad darabu fil ardi fasaru fil bilad ay saru fiha sun zauna a wannan garin yabtaguna al arzat suna neman arziki wal mutajara da kasuwanci wal mukatab da abin nan sana'a iri daban-daban aksaru mimma quftum fiha fiye da abin da ku yanzu kuke ciki na irin na technology da sauransu su da hannu ne suke yi a gina gida wanda yake mai tsawo babu mai tsawon shi a yanzu duk da hannu babu wata kugiya babu wani inji wanda yake hauda kaya masu yauni su da karfinsu ne suke yi su dora wa'innan kayayyaki da hannu ne suke gina wannan gidaje sannan su je su tona kasa su yi mata abin nan maimai da sauransu don ya zama to sun samu gurin shimka shimka irin abubuwa masu yawa kowanne za su iya shimkawa ba tare da wani tantan ba ba tare da wani inji ba wanda zai taya su gaba ɗayansu da hannunsu suke da ƙarfinsu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun halakar da waɗanda sun fi su ƙarfi da kayan yaƙi da kuma yanda suka raya ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal min mahis shin akwai wanda yake da mahuta ko wanda yake da maguda wanda zai gudu ya bar wannan Allah ya ce inna fi zalika la dhikra a cikin haka akwai ambato tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya aw alqasama ko ya meka jin shi ma'ana lokacin da ake karatu yayi shauraro na basira wa huwa shahid kuma yana hadarci ba yana bake ba ai ka san akwai wanda zai zamana cikin mutane yana shuraren maganar mutane amma ba tare da ya san abin da suke cewa ba wataƙila ma an yi magana sai me ya kuka ce da alhali kuma yana zamana a gurin wataƙila wanda yake nesa can zai ji to shine Ubangiji subhanahu wataala anan yace wannan ambato ne wa'azi ne ga wanda yake da zuciya ta karɓar gaskiya aw alqasama ko ya shurari wa'azi ya shurari ayar Allah da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa shahid yana hadarci sannan Allah ya ce wa laqad khalaqna samawati wal ard hakika mun halicci samai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayamin at-taqdiri kana shidda wa ma massana min lughub wata wahala bata same bata shahe mu ba ma'ana babu kosawa babu wata wahala kuma babu gajiya Ubangiji kuma shi ɗaya ne ya halitta wa'innan abubuwa farko ladi ƙarshe juma'a kamar yadda wato muka yi bayani jiya fasbir ala ma yaqulun aka ce ma annabi kai hakuri akan abin da suke faɗa wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi da cuɗanya da yabon ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin hudawar rana wa qabla al-ghurubi kuma kafin fadawar ta ma'ana kai sallar isha kai sallar asuba manzala sallallahu alaihi wasallama yace atqalu salatu ala al-munafiqin sallar da tahi tsanani tahi yauni ga munafiki shine sallar isha'i da kuma sallar asuba Allah ya taimake mu Allah yace fasbir li hukmi wa qabla al-ghurubi min al-layl sannan daga cikin dare ka kama wani lokaci wanda zaka riga ambatan Allah fasabbihu kai ma Allah tasbihi wa adbara sujud da kuma wato yawan sujada yawan nafil fili cikin dare na'am
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
الله سبحانه وتعالى واستمع كشورة راكي النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم ينادي المنادي رانا دمي كرا زي كرا من مكان قريب دغوري ونيكي كسا مالاً كتادة ركاب الأخبار يتي يأمر الله تعالى ملكاً وبنجي زي أمرسون ملائكة يكرا على صحرة بيت المقدس أكم وندوسين بيت المقدس يتي يا أيتها الإزام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمر كنا أن تجتمع عنا لفصل القضاء وبنجي زي ساتي كرا يا كوكشي وانديك يا رزدك يا ciccire kashi yanarki ya zama kasa wal awsalil mutaqatti'a da gabobi wanda suka cire da junan su ma'ana gabobi wanda suka yayyake ubangiji subhanahu wata'ala yana muku umurni ko tattaru ko wata gaba da al'uwar da ta tattara yauma yasma'una as-sayhata bil haqq ranar da za a yi kira za a ji wata murya ko kuma za a ji wata tsawa ta gaskiya yani nafhatun fis-sur abinda yake nihi busa cikin kaho allati ta'ti bil haqq wanda zata zo da gaskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala alladhi kana aktharuhum fi yamtarun wanda galibu mutane suna shako akan wannan wato tashin kiyama Allah ta zalika yawmul khuruj wannan rana ce ta fitowa min al ajdad yawma yakhrujuna min al ajdad sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun kowa zai fito daga kabari a wannan lokaci ko da rai ko ba rai kowa idan aka yi wannan busar ta farko za ga kulkul mutane suna fitowa daga cikin kabarinsu inna nahnu nuhyi wa numit ubangiji yace mu ne muke shiryarwa ko muke rayarwa wa numit muke kashewa wa ilaina masir kuma makoma tana gurin mu ai huwa alladhi yabda'u al-khalq thumma ya'idu ubangiji shi yake kagar halitta kuma idan mutun ya mutu ya lalace cikin kasa sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya maida shi a matsayin shi mutum wanda kafirai suna ta mamaki ya za a yi wai mutum bayan mun zama kamar yadda wani kafiri ya zo da kashi a hannun shi ya murza ya busa a fuskar annabi ya ce kake cewa idan muka mutu muka zama kashi haka Allah zai tayar da mu Allah ya ce annabi ya ce kwarai fa Allah zai tayar da ku ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yake cewa inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir mu ne muke rayawa muke kashewa kuma makoma gare mu take Allah ya ce kai bala qadirina ala an nusawiya banana mu masu iko ne akan mu tsara hannun shi wannan kowa in ka je wannan yatsa manuniya kowa irin zanen nashi daban ne kowanne zanen shi daban ne to haka idan mutun ya mutu da nan Niger da wanda yake America da wanda yake kasar Saudiya har ma wanda yake can ƙarshen duniya wajen Japan idan aka tayar da su kowa nashi daban ne babu wanda yake kama da na wani wanda Allah subhanahu wataala ya tsara kayan shi kuma Allah ya san kowa inda yake da na farko da na ƙarshe sai ubangiji subhanahu wataala ya ce yawma tashaqqaqul ardu anhum siraa ranar da ƙasa za ta tsage musu ma'ana zaka ga jiki yana fitowa na dan adam suna ta fitowa bulbulbul kowanne gashi nan wato ya gankama jikin shi ne dan adam ne gashi nan a mace amma babu rai sannan aka yi busa ta biyu nan kamar yadda ubangiji ya ce muhfa'ina ila da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir sannan kafiri daga ya ga wannan kiyama zai ce wannan fa lokaci ne mai wuya yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi rabbikum wa tazunnuna illa bistum illa qalila yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi ranar da ubangiji zai kiraye ku ku amsa da yabansa kuna tsammanin illa bistum illa qalila buku zamana ba cikin kabari duk iya shekaran da aka yi duk iya zaman da mutum yayi a kabarin sa ranar da aka tada shi sai ce yawma tuhaddisu akhbaraha ko yawma kafir zai ce me ya samu wannan kasa me ya samu wannan duniya me ya zo mata mutum dan adam zai ji kamar jiya ne ya kwanta barci yanzu ya tashi da sahi duk iya kwanakin da kai a cikin kabari ubangiji subhanahu wataala ba da labari sannan Allah subhanahu wataala yace inna nahnu yawma tashaqqaqu anhum ardu anhum siraa dalika ashrun alaina yasir Allah yace wannan tattara mutane bayan sun mutu a tayar da su kai al'amari ne a gurin wanda yake mai sauki ba wani al'amari bane mai wuya daga kalma guda biyu ne kun kawai sai sai kun ko harafi biyu daga Allah yace kasance kawai sai abu ya kasance sannan Allah subhanahu wataala yace nahnu a'lam bima yaqulun mu ne mafi sani da abinda su suke faɗi ragowar zancen su wama anta alaihim bijabbar kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama baka tira sa musu ba akan cewa dole ya san bika wama ala rasul illa albalag babu komai ke akan wanda yake manzo sai ida tsago annabi ya kiraye su da dare ya kiraye su da rana ya tar da mutum ɗaya-ɗaya ya kiraye su a cikin taron jama'a ya kiraye su amma galibin su sai da suka zama tomi ƴan wuta suka mutu da shirka Allah ya ce fadhakkir bil qur'an kai galgari da alqur'ani man yakhafu wa id ga wanda yake tsoron narkon azaba na Allah na'am
bismillahir rahmanir rahim wazariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرتهم ساهون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
الحمد لله mun kare da suratul qaf ita suratul qaf kamar yadda muka ce ita ce ta 50 a jerin gwanan surori tun daga fatiha bakara zawwa nasi ita ce ta 50 kenan yanzu suratul zariyat ita ce ta 51 kuma ita suratul zariyat makkiya ce Allah subhanahu wataala ya saukar da ita ga annabi a makka sannan tana da ayoyi guda 51 mawdu'u har ra'isi abinda take karantar da mu shine wajjaha tana karantar da dan adam ya san cewa masdari babbugan arziki shi tana gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma ya dace wajibi ne ga dan adam yayi kokari ya nemi ya bauta ma Allah shi kadai kuma ya nemi arzikin shi gurin Allah subhanahu wataala sai ubangiji ya ce bismillahir rahmanir rahim wazariyati zarwa ubangiji yana wato rantsuwa da iskoki masu tada kura iskoki waɗanda suke koro waɗanda suke wato giragizai waɗanda ruwa falhamilati wikira ubangiji yana rantsuwa da sahab shine giragizai hadari wanda yake ɗauke da ton-ton na ruwa shine wikiran kayan nauyi faljariyati yusra ubangiji yana rantsuwa da safina jirgin ruwa wanda yake tahiya cikin ruwa a sauƙaƙe ba tare da wata wahala ba innama tu'aduna la sadiq jawabin rantsuwai fal muqassimati amra sannan ubangiji yana rantsuwa da mala'iku masu kalkasa al'amari a cikin duniya za ka ga wannan wato ruwa suke nan wajen can iska ce nan galas nan kaza duka wa'innan ubangiji subhanahu wataala ne yake da mashi'arsa da goyon bayan Allah ne subhanahu wataala suke wannan aikin da yarda Allah jawabin rantsuwa sai Allah ya ce innama tu'aduna lasadiq abinda aka muku alƙawali gaskiya ne shine sashin kiyama wa inna dina lawaqi sannan kuma hisabi mai abkuwa ne ubangiji zai ma kowa hisabi daga abinda ya aikata was-sama'i dhatil hubub sannan ubangiji yana rantsuwa da sama wanda take ma'abuciyar wato ma'abuciyar dabaka dabaka hawa hawa har guda bakwai Allah yace innakum lafi qawlin mukhtalif lalle ku kuna cikin fada wanda take ta sabani ai ayyuhumul mushrikuna almukazzibuna lirrusul lafi qawlin mukhtalifun muqtaribun kuna cikin fada wanda take tami ta sabani mana kun saba ma abinda manzannin ku suka zo da shi manzo ya ce akwai kiyama akwai tashin kiyama akwai hisabi amma me babu wanda ya rabe da cikin su sun ƙaryatar da annabawa tun daga na farko har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce yufak ayufan anhum man afna yufaku manhu anhum man ufik za a karar da wanda daga cikin su wanda aka karar da shi ubangiji subhanahu wataala zai halakar da su ayya dillu anhum man dalla ubangiji zai batsar da wanda ya batsar da dalilin zawar annabawa da manzanni kuma uzuri ne hanzari ne Allah ya kawo musu sai ubangiji ya ce kutilal kharrasun Allah ya tsine ma makaryata kharrasun malam mujahid yake cewa al-kazzabun wa hiya mislu allati fi abas ita ce wanda take cikin abasa wata walla ubangiji ta'ala yake cewa alladhina hum fi gamratin sahun sune wanda suke cikin dimuwar su gamra ma'ana mauj dimuwa sahun suna masu rabkanuwa ibnu abbas Allah ya kara mishi yarda malamin tafsiri yace fil kufri wa shakk suna cikin kafirci da shakku da shakku gafiluna suna rabkananu lahuna ay masu wasanni yas'aluna ayyana yawmuddin tambaya ma suke wayo shi ne ranar tashi kiyama yau shi kiyama za ta tashi yawmuhum 'ala an-nar yuftanun su kuma rannan Allah subhanahu wataala ya musu tattali da tanadi akan wuta za a jarrabe su Allah yace zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun kudan dani fitnaku wannan shine abinda kuke ma gaugawa na cewa yau shi ne kiyama za ta tashi na'am
innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
وإنجي تعالى إن المتقين للي ما تصوران الله في جنات وعيون سنة كم الجنة تإدان ونروى كوك ورما تكي قدانا كالكشنطة آخذين ما آتاهم ربهم suna masu aiki da abinda ubangijinsu ya ba su na bauta da kuma kamewa daga saban Allah innahum kanu qabla zalika muhsinin su dama kafin wannan sun kasance masu kyautatawa ne irin su Abu Dharr al-Ghifar da sauransu Abu Dharr al-Ghifar da ya zo Makka yana jin ana ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a Makka sai ya taho garin Makka don ya binciki labari da ya aika wani ya binciko mai labari bai samu ba sai tura wani bayan wato wannan din bai samu sai ya tafi da kanshi yana neman labarin annabi wanda yaje garin Makka saboda tsoro ba wanda zaka iya tambaya ya gaya maka ina annabi yake dan sai su halakar da kai Abu Zar al-Ghifar saboda haka sai ga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib sai make shi a gurare daban-daban har guri uku to sai ya ce mishi ya ce ma Ali ibn Abi Talib lalle na ga kai mutumin kirki ne zan tambaye ka wani abu in baka sani ba ba za ka gaya mun ba kuma za ka tona mun asiri ba sannan idan ka sani kana iya gaya mun kuma ba za ka gaya mun ba ba za ka tona mun asiri ba yace eh ya yarda ya tambaye shi ya ji Muhammad ya bayyana ana cewa annabi ya bayyana ina ne zai same shi da ya zo Makka mutanen Makka sun yi wato sun yi ranyo ko kuma sun hada kai suka ce aje a daɗe dukkan baƙi masu zauwa a ɓata Muhammad a gurin shi a ce matsahi ne ɗan dabo ne yana raba miji da mata yana raba ɗa da uwa yana raba aboki da aboki saboda haka har ma yake sanya tsabduga a kunnen shi don kai shi abinda annabi yake faɗi saboda haka yana cikin ɗawafi sai ga annabi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da wasu mutane aka ce ga Muhammad can sai ya ce to ai bai kamata ba a ce wani ya gaya maka abu ka yarda kai ina hankalinka yake ya wani zai ma magana ya ce ka shauraruwa ne bari in je in shaurari abin da yake faɗi sai ya je abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi sannan ya ce ma Ali ya kai shi inda suke akwai wani matashi ana kiran shi Arqam ibn Arqam shi ya ba da gida kyauta annabi ya zo ya gudanar da wa'azi a gurin saboda haka Ali ibn Abi Talib ya gwada mashi inda annabi yake ya je karatu ya ji ayoyin alkur'ani da ya huto Ali bai wannan Abu Zar al-Ghifar sai ya ilanin shahada abinda ba a yi sai huto ya ce ya ku mutanen Makka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah aka yi kan shi ake ta amtake shi har ma suka kusa kashe shi aka yi katari Abbas ya zo sai Abbas ɗan kasuwa ne yake ce musu to wannan mutum an ko kashe shi ayarin ku yana hucewa daga kifara ma'ana garinsu in ko kashe mutum za su kyale ku sai suka hankalto suka ce eh suka kyale shi Abbas ya tafi da shi gidan shi yaje jiya har ya warke sannan da ya warke zai tafi guda hallon sai da ya zo masallaci ya ce ya ku taron mutanen Makka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah zai kama shi suka bashi kashi har sai da ya so uku takwan ya tafi garinsu annabi ya ce gifar gafarahullahu ai ƙabilar gifar ubangiji Allah ya musu gafara jalilin Abu Zar al-Ghifar mutum yana iya janyo ma ƙabilarsa farin jini da ɗaukaka kuma yana iya janyo mata yankwan jini haka ɗan adam yake to kaga ni nan Abu Zar al-Ghifar sai ya ruko da abinda Allah subhanahu wataala ya bashi wa'azi da ya ji kawai sai zamanto mai musulunci a bayyane baya so ya ɓoye amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya bari daga baya idan annabi ya bayyana sai ya zo Allah subhanahu wataala ya ce wa fi anfusikum nan ne ko akhizina ma atahu rabbuhum suna masu ruko da abinda ubangiji ya basu kamar Abu Zar al-Ghifar innahum kanu qabla zalika muhsinin da sun zamanto kafin wannan daman masu kyautata ne kamar Abu Zar al-Ghifar shi bai yarda ba da cewa bautar gumaka da shan giya da halakar da mutane haka nan duk a lokacin ma yana kafiri ta yake bai kamata ba a ce dan adam ya sassaka gunki da katako ko da icce ko da dutse kuma ya zama to shi ne abin bautar shi da a harko ma yana kyabar wannan to duk galibi in ka kalli sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irinsu dukkan halayyarsu haka ne ba su yarda ba da bautar wani abu ba Allah ba kaɗan ne ake samu da sun yarda da wannan abin kawai idan Allah ya shirye su za su shiryu su zama to sun shiga musulunci Allah ce kanu qalilan minal layli ma yahja'un mu'minai na kirki kaɗan ne daga cikin dare suke kwantawa su yi barci duk yawan sallolin su yayi yawa in ma ba su yi ba suna raba dare gida uku su su yi barci da gida biyu gidan na ƙarshe su tashi su bauta ma Allah. Allah ya ce bil asharihum yastaghfirun, kuma a yini suna neman gafarar Ubangiji. Wa fi amwalihim, a cikin dukiyarsu haqqun, akwai wani haƙƙi lisa'il wal mahrum, ga wanda ya tambaya da wanda ya kani. Ai akwai mutanen da akwai wanda in yazo mai baran nan zaka ga yayi ma wanda ya kyame bai magana ba wadata. Shi wannan yana da wadata, kudi ne kawai yake tarawa, bara ce yake na tara kudi. Amma akwai wanda ya kani sana'a shi bata isa ba ta rike shi, yana da iyali. To irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce a taimaka musu a rika kallon irinsu. Wa fi wafil ardi ayatun lil mu'minin, sannan a cikin ƙasa akwai aya ga masu hankali su kalli ƙasa lokacin da take da cikin rani tana ƙeƙasasshiya, amma daga Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa zaka ga ta kumbura ta hutar da wato tsirrai. Wa fi anfusikum, Allah ya ce kai a karan kanku ka diba jikinka, a karan kanka zaka san akwai Allah subhanahu wata'ala, ma'ana alama ce ta cewa Allah yayi halitta. Afala tubsirun, shin ba ku gani? Kaga dan Adam Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da kafa biyu, kuma ta mai kyau, aka mai idanunsa a gaba yayi kyau, kunnuwansa a gehi gehi, sannan aka ce nan kyeye shi babu abin da yake, kawai gashi ne, babu idanu, babu kunne, babu komai, bakin shi a gaba yake. Amma da a ce wani zai zo ya ce bari a ci gyara, aka mishi aka wato kunne aka ƙara ɗaya a nan dan ya rika ji, ko idanu aka ƙara mai biyu a baya, ai kaga zai zama abin kallo. Ko kuma aka ce a mai kawa hudu, a mishi kawa hudu saboda ni mutum ne mai yawan tahiya, ko kuma yana manomi ne saboda ya yi shimka da yawa, kaga duk zai zama abin kallo. Sannan kadibar irin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, irin kamar saniya, Allah ya hore mana saniya, ga ta da halshi, hal huddo shi take, ta sanya cikin hanci, ta hudda ta sanya cikin wannan hancin, duk da girman harshenta, amma ba ta iya cewa ba la ilaha illallah, maimakon ma ta yi magana da harshen sai ka ji wato kurari take da ba. Ga raƙumi da lede manya manya Allah ya masa, amma wallahi ba zaka iya ce ba, zai iya cewa ba ba, kawai maganar shi ma zai ga leɓen a wani waje, maganar shi daban. Amma dan Adam lede karami, harshe karami, amma zai iya kukan saniya, yayi kukan raƙumi, yayi abinda wato akuya take, duka wannan kyauta ce ta Allah subhanahu wataala, ta Allah subhanahu wataala da ya ma wato dan Adam. Kenan dan Adam shine wanda Allah ya karrama shi a duniya, Allah ya ɗaukaka shi, kuma duk abubuwan da aka yi a duniya an yi su ne dalilin dan Adam. Dabbobi dan Adam ya yi amfani da su, ruwan da Allah yake saukarwa dan Adam ya yi amfani da shi, tsirrai da suke hutowa dan Adam ya yi amfani da shi, kai hatta da namun daji, ai akwai wanda dan Adam yake amfani da su. To saboda haka ashe a cikin karan kawunan mu Allah ya ce mu diba mu gani akwai aya, wa fi sama'i rizqukum, kuma Allah ya ce arzikinku daga sama ne. Umar ɗan Khattab ya fassara mana wannan aya, sai Umar yake cewa sama ba ta ruwan zinariya ko azurfa, da ya ga wani mutum yana kwance shi baya neman kuɗi, kawai sai dai Allah ba ku ba mu, samun naku shi ne namu. To saboda haka Umar ya mai kwaɗa ya ce sama ba ta ruwan zinariya ba ta ruwan azurfa, Allah zai saukar da ruwa, kai ma ka nemi arzikinka a ƙasa cikin wurin Allah subhanahu wataala. Allah ya ce fa rabbis sama'i wal ard, na rantse da Ubangijin sammai da ƙasa, innahu lahaqqun, wannan zance da ake muku gaskiya ne, misla ma annakum tantiqun, kwatan kwacin abin da kuke furtawa. Lokaci ya yi ba? To insha Allah kenan a nan za mu tsaya, abinda muka wadi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, kuskure da muka yi wannan daga a gare mu ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya haimu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Alaikum assalam. A lahira ba ba. Amma in bai tuba ba, in bai tuba ba, in bai tuba ya mutu yana shan giya, to ba zai sha ba ta lahira. Amma in ya tuba, ai ka gani lokacin da Allah yake bayyana ko akwai sahabban annabi da suke shan giya ko wanda har Umar bin Khattab yake cewa ya Allah ka saukar mana da bayani shafihan akan al'amarin giya da da farko aka ce yas'alunaka 'ala al-khamr wal maisar qul bihima ismun kabir wa manasu lin-nas nabiyyu aka ce menene inna al-khamr wal maisar wal ayat ta farko ya ayyuhal ladhina inna al-khamr wal maisar wal ansab rijsun لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذا هو آية تبيو آية تكر شيء شيني إنما الخمر والميسر والأنصاب ذكر شيء أكا حرم تاتا جاء ذكى سنة شاه شاه سكي سأل الله يتوكب كسنة شيء سأل الله لوكا تنبو كي ماي دم تاني سنة صابوك وكما أن يوتو وليما كما يندو كما معلما حديثي سكا شيء أن يوتو وليما أمدينة sai mutane suka je aka ba su abinci aka sha giya kuma lokacin sallah yi to sai zaman to abubuwan da aka yi kamar yi hada har maliban wanda ya tashi ya karanta kulli ayyul kafirun a abudu ma ta'budun wala ana didde abubuwan da aka hudiya cikin diya saba ya jujjuya kaga kuma fata ne babba to sai Allah subhanahu wataala yake idan kun sha giya kada ku kusanci masallaci sai aka halatta musu idan mutum zai kwanta ya sha kusan asuba ta bar shi idan ya asuba sai ya sha kayan azhar ta bar shi sannan wannan bangaren al-asr magharba isha'i su wannan sai bar su in ya so sai daga baya bayan yayi lishan da zai sha to kaga nan ma an dace musu su da suke so duk lokaci mutum yayi maye yayi da fauda yayi fage din shi amma Allah ya dace musu aka sa musu lokaci duk shirye-shirye ne nami na ahana to daga baya Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a ranar gasuwatu Khaibar annabi ya sa Abu Talha ya yi shela ya ce Allah ya hana ku cin naman jaki na gida sannan Ubangiji ya hana ku arman mutu'a arme na kwantara ke zo mai aure na wata ɗaya ko na shekara guda Allah ya haramta shi da ana yi amma aka haramta shi sannan kuma aka haramta shan giya sai da ya zama to duk hanyar madina ta cika da gwalalan giya da aka wa'i ma kawai mutum ya je ya balo da tulunsa wannan ya zudo ta babu wanda yake cewa bari in shanye wannan anjima in yanzu sai in tuba a'a daga an gaya musu aya kawai sun ɗauka yadda aiki ne haka ne wato wannan ƙin sahabbai ridwanullahi alaihim wa'azi akwai hadisi yawa to sai an diba hadisin wannan sai an ga ya ne amma abinda yake in mutum yana shuraren waka ya mutu bai tuba ba dalma za a rika narkawa ana sawa a kunnuwan shi saboda shuraren kada kada ne Allah ya kare shi duzal ba kiɗi ba ne kamar ba kamar kitabun ra'aso da ake faɗi da shi daɗin baki ne kuma istidraji Allah ya bashi in ya zo sai ya ce muku shi Allah ne ta me ya hujjaka sai ce sama sabkar da ruwa ne ruwa sha ƙasa me kuke so ce wake ko hatsi ko abin nan ya ce mutar da shi duka wannan ƙarya ce istidraji wanda ya saba mai ya ɗauke shi jefa shi wutar shi wutar wannan tashi aljanna ce wanda ya bi shi sai sa shi aljanna shi wannan aljanna wutar shi saboda haka annabi ya ce sharru ga'ibun yantar wanda ya kowa haɗari wanda ake jira ya zo shi ne dujjal babu wani annabi sai da ya ma mutanen shi galgadi akan dujjal Allah ya kare mu shi yasa annabi din yayi sallah zai bare sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu daga cikinsu akwai neman tsarin masifar dajjal sannan ka hardace aya goma ta farkon suratul kahf duk wanda ya hardace ta Allah subhanahu wataala zai kare shi daga masifar dajjal a bai inganta ba wannan babu inda aka ce shela ne ma yake in ya zo bai shiga makka da madina sai tsaya wani guri ana kiran shi usfan sai kira duk wani munafiki na makka zai fito ya tarra shi na madina ya fito ya tarra shi babu wata gangare yake da ita ba annabi yace kwana 40 zai kwana shi na farko kamar shekara ɗaya ne na biyu kamar wata na uku kamar sati kuma babu wata ƙasa a duniya sai ya taka ya je gurin wannan kadai inda ba zai shiga ba Makka ne da Madina eh Allah ya kare mu daga sharri Allahumma salli ala na'am yana ni
yana ko
wani
eh sai ka tace cewa wannan kuma ba ku sun ga yadda ta hanyar ba ba sai ba shi ba ko wani ya
ne eh
yana yi ce mu shi kamar wani ya masa shi ya ba shi
kuma sai ta eh sai shi ma an matsa ne eh duka dubara da zai amshi kunin shi sai mana tunda ai wannan matsalar gani zulmun wanda yake da akwai yake ba da bashin da aka yadda aka bashi to wannan zalunci ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ma zai iya dukkan wasu abubuwa na dubara wanda za a kwato kudin shi to yana iya wannan kuma kada ya keta shi kuma kamar yadda aka wadi wani da ake bin shi bashi da yan wasi da makamai suka tsare su ya hudu kudin shi cewa daga bashin ka da kake yi shi kuma da ya tashi ramawa an zo sallah ana sallah irin wannan mai ka kudi da ake ko na bara addu'a shi kuma da ya zo ya ce mishi bane eh ne haka ne ka mishi kudin shi kuma ya mai ka ma nema to kaga wannan bai yi ba malamai suka ce bai yi ba tunda ba da dadin rai bane ka dauki bashin ka bana dole sai da dadin rai yanzu in yama dubara kamar shi dubara kamar shi wayo har sai da ya biya ka to wannan zinabi na kin ba da bashi yana nan kanshi har sai ya tuba so ake in ka dauka ka bada da dadin rai kamar yanda shi ya dauka ya baka wannan shine mu'amala ta bashi
yana dauki ko sai ya baka da kai da dani
wani haiti
da sama
suke fiye da mawar kudi a cikin wata kwanci eh zai kusa ya dan ba sai a yi kusa wahalas shi kenan ya turo ma a kudin ka ko shi kenan wannan Allah ne kawai baka kakkame da mashi duk inda za a tai a tai saboda haka kenan ya biya ka kudin ka shi kenan ya kace wane Allah saka da alkhairi sai aka ya naga kudi ka turo mai sai ba kai ba na tura ma sai ka tuna akwai bashi da yake bina shikenan na rike tura matsayin bashi eh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa mawlaha اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اقض عنا حوائجنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك وتبارك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وتول امرنا واجبر كفرنا وارحم موتانا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.
Thank you.